إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na tarayya da ke garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma a wannan yammaci na litinin 17 ga watan ramadan hijira tana da shekara 1446 wadda take daidai da 17 ga watan maris na shekara ta 2025 miladiya gabanin mu shiga tafsiri akwai sako na ta'aziyya da muke gabatar da shi wa makarantar Aminu Salih College of Education Azare na Rashida Tai na ɗaya daga cikin manyan malamanta Malam Bala Yunusa Abubakar a wannan rana aka yi jana'izarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa zunubansa Allah ya yalwata kabarinsa Allah ya tseratar da shi daga azabar kabari Allah ya sanya aljanna firdausi ta zamanto makoma gare shi iyalansa kuma da ya bari Allah ya zama wakilinsa cikin iyalan nasa sannan kuma har ila yau akwai abokan aiki na guda biyu waɗanda su ma suka yi rashin mahaifansu na farko Malam Aqilu Ahmad Tijjani ya rasa mahaifiyarsa ɗan kwanaki ƙalilan da suka gabata Allah ya gafarta mata Allah ya rahamshe ta shine HOD na Islamic Department Allah ya jikanta da rahama ya albarkaci abin da ta bari ya haskaka kabarinta ya tseratar da ita daga azabar kabari sannan ya sanya aljanna ta zamanto makoma gare ta mutum na biyu shi ma yana cikin abokan aiki na Dr. Bashir Liman Mashema a yau shi ma ya rasa mahaifinsa wanda an yi jana'izarsa a yammacin nan na yau to wannan mahaifi nasa muna masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya rahamshe shi Allah ya yalwata kabarinsa Allah ya tseratar da shi daga azabar kabari Allah ya sa can tafi masa nan Allah ya sanya aljanna ta zamanto makoma gare shi sauran waɗanda suka rasu na musulmi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu ya sanya aljanna ta zamanto makoma gare su tambayoyin da suke gabanmu za mu duba wani sashe daga ciki wannan tambayar tana cewa assalamu alaikum alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam kanwa ta ce ta yi bari wata uku idan jinin ya dauke wankan haila za ta yi ko na biki Allah ya maida malam gida lafiya to wannan tambayar abinda tambayar ta kunsa shine mace ce ta yi bari barin da ta yi kuma wata uku ne cikin wata uku ne ta yi barinsa to wannan bari cikin wata uku shine tambayar take ta kunshi shin wankar da za ta yi na haila ne ko kuma na biki wannan ita ce tambayar to dangane da bari da mace ta yi wanda ciki ya kai wata uku ai ba batun haila sai dai a biki ko abinda malamai suke faɗi a wannan gabar idan ciki ya haura kwanaki 80 a lokacin da aka yi barinsa za a duba a ga wannan abin da aka yi bari halittarsa ta kammalu idan har halittarsa ta kammalu dama kamar yadda hadisin Bukhari wanda Abdullahi dan Mas'ud aka samu daga gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana matakan ciki mataki na ciki na farko shine digon mani a wannan matakin ciki yana kwashe kwanaki 40 yana ruwan mani ba tare da ya canja ba idan ya dora a kwana 40 kenan 41 anan ciki yana rikida ya canja daga mani ya koma gudan jini haka annabi ya bayyana nan ma gudan jini idan ya dauki kwana 40 kenan aka samu kwana 80 to daga nan kuma sai ya canja ya koma gudan tsoka to in ya koma gudan tsoka ne ake har hada halittan bawa shine fadin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح إلى آخر الحديث من زن الله صلى الله عليه وسلم cikin wannan hadisi ya bayyana mana matakan ciki matakin sa na farko zai dauki kwana 40 yana mani daga nan sai ya rikida ya koma gudan jini nan ma kwana 40 yanzu idan ka hada 40 din farko na mani da 40 na biyu na gudan jini an samu kwanaki 80 to daga nan ne kuma in ya zama tsoka za a fara hada halittar mutum to shi yasa malamai suka ce idan ciki ya kai kwana 80 zuwa 90 akwai yuwar halittar ta gama haduwa koda ba a busa mata rai ba to sai ya zama a dan wannan tsukuku idan mace ta yi barin ciki sai ta yi kula da abin da ta yi bari idan halittarsa ta kammalu wani halittarsa ta kan kammalu a dan wannan tsukuku wani kuma halittarsa ta kan kai har kwana 110 dab da lokacin da za a busa masa rai dan rai dan ciki yakan kai kwana 120 gabanin a busa masa rai to wani a 80 din sai kaga hikima ta Ubangiji an gama hada halittarsa yanzu abin da ya rage shine idan ya kai kwana 120 sai a busa masa rai wani kuma zai iya kaiwa 90 din ma halittar bata gama cika ba wani zai iya kaiwa 100 wani 110 amma dai gabanin ya kai 120 halittar tana gama cika shi yasa yana kaiwa 120 busa masa rai kawai ake to shine malamai suka ce idan ya haura kwana 80 ko kuma ya kai kwana 80 mace ta yi barinsa to za ta yi la'akari da abin da ta yi bari idan abin da ta yi bari halittarsa ta gama cika to anan jinin da zai na zubo mata za ta dauke shi a matsayin jinin haihuwa ne shine damu nifas to anan za ta dauki kanta a matsayin mai jinin nifasi ta yadda za ta kaurace wa sallah ta kaurace wa azumi mijinta ba zai kusance ta ba domin tana cikin jinin nifasi shi kuma nifasi hukuncin sa iri ɗaya da jinin al'ada, jinin haila kenan. To amma idan ya haura kwana 80-90 ta duba abin da ta yi bari, sai ta ga halittar bata gama cika ba, ɗan kai ne kawai take gani, amma babu kafa, ba hannu, ba ciki, ba gangan jiki, to malamai suka ce anan ba za ta ɗauki kanta a matsayin mai nifasi ba, za ta ɗauki kanta a matsayin mai jinin cuta, jinin da zai ci gaba da kwaranyowa, ba za ta ɗauke shi a matsayin jinin haihuwa, ba za ta ɗauke shi a matsayin jinin istihaba ba. To shi kuma jinin istihaba baya hana mace sallah, baya hana ta azumi, ba zai hana mijinta ya kusance ta ba. To yanzu a ɗan wannan tsukukun daga kwana 80 har zuwa gabanin abusa masa rai, idan har halittar bata gama cika ba, to jinin da yake zubo mata ba za ta ɗauke shi a matsayin jinin haihuwa ba, saboda bai gama zama mutum ba. In kuma ya gama zama mutum, ga kai nan, ga kafafu, ga hannaye, ga ciki, mutum dai sosai ya kammalu, kai abin da ya saura abusa masa rai. To a nan malamai suka ce za ta ɗauki kanta a matsayin mai jinin haihuwa ne, saboda haka duk abin da aka hana mai jinin haihuwa ta aikata, ita ma an hana ta. Ina fata mun fahimci bayani. To amma inda cikin zai kai kwana 120 nan babu ta baba kawai, in dai ta yi ɓarinsa tunda an riga an busa masa rai, to a nan kawai magana guda ce, ita ce in har ta yi ɓari jinin zai zama na haihuwa ne, duk abin da aka hana mai jinin haihuwa ita ma dole ta hani daga wannan. To yanzu in mun kula da wannan tambayar, ita wannan da ta yi ɓari wata uku ne, kaga wata uku kuma kwana 90, to akwai yiwuwar kwana 90 ɗin nan abin da ta yi ɓarinsa an gama haɗa halittarsa. To yanzu sai su koma su yi nazari a lokacin da ta yi ɓarin, abin da ta yi ɓarin, shin surar mutum gaba ɗaya ta gama fitowa? In ta gama fitowa, to yanzu za ta zauna ta jira ɗaukewan wannan jini, kuma ta ɗauke shi a matsayin jinin haihuwa wanda zai hana ta sallah, zai hana ta azumi, zai hana mijinta ya kusance ta. Idan kuma abin da ta yi ɓari halittarsa bai gama cika ba, gudan jini ne sai kuma ɗan tsoka-tsoka hakan nan, ta yi ɓarinsa, to a nan ba matsala, za ta iya ci gaba da sallarta, za ta iya ci gaba da azuminta, babu laifi mijinta in ya kusance ta. Yanzu wai menene dabara ya ragewa mai shiga rijiya? Ita sai ta koma ta yi nazarin ɓarin da ta yi nan, shin halittar abin da ta yi ɓari ya gama cika ta na mutum, ya gama cika, to nan jinin da ke fita mata a yanzu za ta ɗauke shi a matsayin jinin haihuwa ne har sai ya ɗauke, sai ta yi wanka kuma ta ci gaba da ibada. Idan kuma halittarsa ba ta gama cika ta mutum ba, to a nan jinin da yake fita mata za ta ɗauke shi a matsayin jinin cuta ne, shi ne jinin istihaba. Nan kuma hukuncinta shi ne a duk lokacin da ta zo kowace sallah sai ta sake masallar alwala, shi kuma fitan jinin nan ba zai cutar da ita ba ta ɓangaren sallarta, ta ɓangaren azuminta, ko kuma kusantar miji gare ta, wallahu ta'ala a'lam. Wannan tambayar tana cewa assalamu alaikum, fatan malam ya sha ruwa cikin ƙoshin lafiya. Malam tambaya ta ita ce, ashe haka mutuwar jinjiri take da ciwo, take da shiga rai da zuciya, abin da ciwo sosai, bebi na ya rasu a wajen haihuwa, Allah ya karbi abinsa, Allah ne ya bani kuma ya fi ni sonsa, na san da hakan amma na kasa mantawa, zuciyata tana min zafi sosai, na kasa mantawa, kullum sai zuciyata ta sa ni saƙon Allah. Ina da ilimi na imani da ƙaddara, amma zuciyata ta ƙi bari na kullum sai na ce wane laifi na yi wa Allah ya raba ni da abin da na fi so, ko dai Allah baya so na ne ya sa ya min kyauta ya ƙwace abin da ciwo. abinda ciyo dan Allah malam ka ban shawara zuciyata ta daina sani saban Allah ta sani a gaba kullum kuka kullum cikin zargin zargi cikin tuhuma da tunanin mai yasa mai nayi Allah ya raba ni da shi ina buƙatar a sani a addu'a Allah ya raba ni da tunanin baby na Allah ya ban wasu baby masu albarka wanda za su rayu da ni Allah kuma ya bani lafiya Allah mai da malam gida lafiya to wannan takarda da wannan baiwa Allah ta rubuto kamar yadda ta ce a bata shawari to zan bada shawari guda shida na farko yana da kyau baiwar Allah ki sani cewar duk yanda kike tausayin kanki da san kanki Ubangiji ya fi ki wannan mun yi bayaninsa a baya cewa duk yanda kake tausayin kanka wallahi Ubangiji ya fi ka tausayin kanka saboda haka Ubangiji ba yadda za a yi abu dan ya cutar da kai ko ya kuntata maka ina Ubangiji ba zai haka ba saboda tausayin da yake cikin zuciyarka ga karan kanka Ubangiji ya fi ka duk yanda kake tausayin kanka Ubangiji ya fi ka tausayin kanka saboda haka ba yadda za a yi Ubangiji ya yi abu dan ya cutar da bawa ko ya kuntata wa bawa ko ya musguna wa bawa ko da saba masan bawa yayi in ya jarrabe shi ta can kuma zai bar masa ni'imarsa in har Ubangiji zai janye ni'imarsa ga bawa saboda sako wallahi tafiya ma ba zai iya ba cin abinci ma ba zai iya ba magana ma ba zai iya ba kallo ma ba zai iya ba wa in ta'uddu ni'matallahi ga sunan kace tare da mu iskar nan da muke shaka ta waye ba ta Ubangijin bace duk ba tausayi bane yasa ba mu iskan muke shaka dan wani abu kankani da Ubangiji zai taba ka da shi karka ya zama butuluma na kamance da tarin ni'imomin da ya maka ya barka da lafiyarka kana tafiya da kafafunka hannayenka ga sunan guda biyu zaka karba zaka debo abinci ka kai wani ma ana haihuwarsa babu hannayen wani za a haife shi ba kafafu ba hannaye ba ma gani ne kai kuma an haifo ka rus da kafafunka guda biyu zaka taka ka je ko ina zaka karbi abin da kake so ka debi abinci da hannunka ka kai baki ka tauna ka hadiye yau in Ubangiji ya matsa makogoranka ya hana abincin nan wucewa ya zaka yi kana da wanda ya isa ya sashi ya wuce wallahi ba mu sannan idan ka ci abincin ai kana bukatar ka fitar da shi to in Ubangiji ya rike shi ya hana shi fita ya zaka yi kana da wanda zai iya fitar ma a duniya ba mu fitsari wannan in Ubangiji ya kange maka shi ya ki fita ya wallahi mu duba ni'imomin Ubangiji kar mu gutunce masa a dan jarraba kwaya daya ga tarin ni'imominsa kewaye da mu wanda ma ba za ma su iyakantu ba za su lissafu ba saboda haka baiwa Allah ki kyautata wa Ubangiji zato wannan ita ce nasiha ta ko shawari na biyu gare ki shawari na farko ki san cewar Ubangiji subhanahu wata'ala duk yanda kike tausayin kanki ya fi ki kuma ba zai miki abu dan ya cutar da ke ba wannan na farko ke na biyu ki kyautata zato wa Ubangiji subhanahu wata'ala kar ki munana masa zato ki ji cewa a zuciyarki ta yiwu dauke mun bebin nan nawa da yayi akwai wata hikima da take boyayya wanda hakan shine fi alheri gare ni ni ban sani ba domin shi ya san inda alheri yake mu ba mu san inda alheri yake abu kaza muna kallon sa alheri amma wata kilfa ba alheri bane tayu dauke shin shi yafi alheri a rayuwarki ta duniya da lahira wata kil kuma da ya bar miki wannan bebin ya zama miki sharri to Ubangiji bisa hikima irin tasa duk abin da yayi akwai hikima a ciki to mu kyautata masa zato tayu akwai hikimar da tasa ya dauke wannan bebin wanda mu ba lallai ya zama wannan hikimar ta fito mun ganta zahiri akan idanunmu ba a dan haka sai mu kyautata wa Ubangiji subhanahu wata'ala zato sannan kuma abu na uku shawari na uku Allah madaukakin sarki yakan dauki karamin danka ko yarka dan ya goge maka zanubanka ya daukaki darajarka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ba daya ba ma jinjiri aka dauka masa yaya uku a jere jirajirai sai mu ce Allah ba san annabi waye a duniya sai ce Allah ba san annabi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha ibrahima khalila menene ma'anar khalil shine badadi ai mun san badadi ko masoyin da ya kai makwara ya kai iyaka a duniya ba waɗanda ubangiji yake son su kaman mutane guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma annabi ibrahim duk duniya duka annabawa da manzanni muka ma ai ba a ta mu saboda matsayin mu ai bai kai na annaba da manzanni ba to yanzu idan ana batu ana magana kan annabawa da manzannin Allah subhanahu wataala cikin su kakab ba waɗanda suka kai mutane biyu matsayi a gurin Ubangiji kuma suka samu soyayyar Ubangiji wacce saura ba su samu ba kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma annabi Ibrahim amma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya dauki ƴaƴansa daya nabin daya ƴan jirajirai ƴan kananu ba su girma ba ba su balaga ba har guda uku to yanzu anan sai mu ce Allah baya san annabi ba wanda zai faɗi haka soyayyar ma da yake yi wa annabi babu wanda Allah yake masa wannan soyayyar a duniya amma tare da haka ya dauke masa ƴaƴansa kananu guda uku kaga ɗansa Al-Qasim Allah ya dauke shi yana kankani ga ɗansa Abdullahi Allah ya dauke shi yana kankani ɗansa Ibrahim kamma yana jariri Allah ya dauke shi ƴaƴansa guda uku kuma duka maza suna kananu Allah ya dauke su kaga kuma ba yadda za a ce Allah baya san annabinsa sallallahu alaihi wasallama to ke kamma da Allah ya miki wannan ai ki jinjina wa Ubangiji irin yanda Allah ya annabi ke ma ya miki sai ki jinjina wa Ubangiji ko ba haka ba Allah ya yi wa annabi ya daukaki darajarsa ya dauke masa ƴaƴansa jirajirai guda uku ko kananu guda uku dan ya dauke kaki darajarsa ke ma kyautata wa Ubangiji zato kice tayu Ubangiji yana so ya daukaki darajata ne bibin da nafi so Ubangiji ya dauke dama inna idhamal jazai ma'a idhamil bala girman sakamako yana tare yana tafiya ne tare da girman bala'i da jarraba da Allah ya jarrabi bawa da ita yanzu jarraba hankin nan yadda tayi girma in har kika yi hakuri to sakamakon ki shi ma zai yi girma ina fata mun gane to annabi bai tsaya iya nan ba bayan Allah madaukakin sarki ya dauke ƴaƴansa jirajirai guda uku manyan ma da suka girma suka manyanta har suka yi aure akan idansa Allah ya dauke guda biyu ya dauke guda uku a jere duk sun yi aure biyu sun haihu mata ƴaƴansa mata kaga wacce ta fara rasuwa ita ce Ruqayya Ruqayya ta haifi Abdullahi annabi ya tafi Badar gabanin ya dawo ta rasu annabi ya shigo Madina ta rasu kaga ita kan mata girma har ta yi aure har ta haihu amma ta rasu bayan kananin can guda uku da suka rasu sannan bayan ta rasu danta Abdullahi da ta haifa shi ma ya zo ya rasu jikan annabi kenan sallallahu alaihi wasallama zakara ne ya ciki idansa yana kankani idan ya tsiyaye sai ya zama sababin mutuwarsa wasu malaman na tarihi suka ce ya ma riga mahaifiyar ta sa rasuwa lokacin da suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina da ita da mijinta Uthman da ɗanta Abdullahi zakara ya ciki idansa idan ya tsiyaye sai ya mutu jikan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma ta zo a shekara ta biyu bayan hijirar annabi daga Makka zuwa Madina ta kamu da matsanancin ciwo ba ta iya kanta komai sai an mata annabi ya zo fita yakin Badar Uthman ya ce zan bi ka annabi ya ce a'a je ka yi jinyar matarka ya koma ya je yana jinyar matarsa yana kula da ita annabi ya tafi yakin Badar gabanin annabi ya dawo rai yayi halinsa annabi da ya zo sai ya aura wa sayyidina Uthman kanwar Ruqayya ita ce Ummu Kultum ita ma haka nan dai bata dade ba ta rasu kaga mutum biyu da girman su kuma har sun yi aure na ukun su ƴarsa Zainab. Ƴarsa Zainab za ta yi hijira daga Makka bayan Annabi ya yi hijira bayan yakin Badar. Mijin Zainab bai musulunta ba. Annabi ya ce wa mijin Zainab ya turo Zainab ta dawo tunda mijinta bai musulunta ba, ita kuma tana musulunci, ba yadda za a yi kafiri ya zauna da musulma. Annabi ya bashi umurni ya ce ya turo masa ƴarsa ta dawo Madina. Shine ya dora ta kan raƙumi, ya tura ta ta koma garin Madina ta haɗu da mahaifinta. Ta kama hanyar ta tafiya garin Madina, Quraisha suka ji labari sai suka sa a bi bayanta a je a dawo da ita. Mutanen da suka bi bayanta a cikinsu akwai Habbar bin al-Aswad, da ya zo yana zuwa yana kallanta sai zare takobinsa. Yana zare takobin raƙumin da take kai sai ya tsori ta sai fantsama sai ya kada ita ta fadi, sai ta fado kan wani dutse tana dauke da juna biyu cikin ya zube. To wannan jinyar tata ita tai ajalinta, ta koma ta yi matsanancin jinya kamar ba za ta kai ba a Makka, amma dai ta samu ta dan samu sauki sai aka tura ta tare da masu kula ta koma garin Madina. Ta je Madina ɗan shekaru ta yi banda ba su da yawa, Allah ya ɗauki rayuwarta. Kaga waɗannan guda uku a jere da girmansu, ita Zainab kamma ta haifi ‘ya’ya guda biyu, ta haifi Umama ta haifi Aliyu, amma Allah ya ɗauki rayuwarta a kan idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah an haifa masa ‘ya’ya guda bakwai, a cikin bakwai ɗin nan shida duk sun mutu a gabansa, ɗaya ne kawai ta saura masa, ita ce Fatima. Ita kuma ya rasu da wata shida ita ma ta bi shi. To duk wannan sai mu ce Allah ba ya san Annabi sallallahu alaihi wasallama. Dan Allah ya girmama darajar Annabi shi yasa ya ta daukan ƴaƴansa. To ke ma ki dauka haka dan gane da Allah subhanahu wataala, dan ya girmama darajar ki dan da kike so sai ya dauke miki abunki. Saboda haka ki ci kyautata zato wa Ubangiji subhanahu wataala. Abin da zai nuna maka cewar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ‘ya’yan sannan da Allah ya ɗauka abin ya masa raɗaɗi, wannan shi ne shawari na hudu da zan baki. Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ɗansa Ibrahim ya rasu yana ƙanƙani, aka je aka birne shi, idanun Annabi na zub da hawaye. To amma zub da hawaye ba shi ke nuna cewar bawa bai sallama wa hukuncin Ubangiji ba. Annabi yana jin raɗaɗin rasa wannan ɗanasa, raɗaɗi da zuciya take ji na rashi, rashin wani wanda yake nata na kusa da ita, ba shi ke nuna cewar bawa bai sallama wa hukuncin Ubangiji ba. Irin tunanin nan da kike shi ne ke nuna cewar bawa bai sallama wa hukuncin Ubangiji ba. Wannan tunani da kike a zuciyarki cewa laifin mai kika yi wa Allah, wannan shi ne ake kiransa at-tasakhut da at-tajazzu', ɗabi'a ce ta jahiliya wanda Annabi ya hana. Annabi ya hana mutum ya zamanto mai tasakhut, mai nuna ɓacin ransa. Zuciya za ta iya raɗaɗi, wannan daban, amma nuna ɓacin ranka a cikin zuciyarka ka ji me yasa Ubangiji ya yi kaza, ni ko Ubangiji baya so na, wannan ɗabi'a ce ta jahiliya, ba a santa. Amma babu laifi ki ji zafin abun a ranki, hakan kuma ba zai sa ki munana zato wa Ubangiji ba. Sannan babu laifi ki zub da hawaye, wannan ɗin ba zai sa ki munana zato wa Ubangiji ba, domin ya faru ga Annabi amma bai munana zato wa Ubangiji ba saboda imaninsa da takawarsa. Lokacin da Allah ya ɗauki ɗansa Ibrahim yana zub da hawaye kamar yadda muka bayyana, zuciyarsa tana raɗaɗi, amma mai Annabi yake faɗi, yace innal qalba la yahzan wal ayna la tadma wala naqulu illa ma yurdi rabb. Wannan hadisin ya isa zama nasiha. Annabi yace tabbas rashin wannan dana wanda nayi Ibrahim, zuciyata tana raɗaɗin rasa shi. Wannan fitra ce da Allah ya halitta wa dan Adam, in ya rasa nasa dole zuciya za ta yi raɗaɗi. Wal ayna la tadma, sannan idanu dole za su zub da hawaye. Fitra ce, ɗabi'a ce da Allah halicci ɗan Adam. Kar ka ga mutum yana hawaye ka ce yau su malam hadda kuka, a'a wannan dabi'a ce da Allah yi wa kowanne dan adam eh wannan kukan annabi yayi yace zuciya tana radadi idanuna zubda hawaye amma kuma hakan ba zai sa mu fadi abin da zai fusata ubangiji ba ba abin da zamu fadi sai abin da zai yardar da ubangiji saboda haka ke ma radadin da zuciyarki take da yadda idaninki ke zubda hawaye karki na fadin abin da ba zai yardar da ubangiji ba cewa ko baya son ki ya laifin wannan abin zai fusata ubangiji kuma butulci ne wa ubangiji dangane da ni'imar da ya baki dan ma da ya bakin aini ni'ima ya miki wata tana nan shekara da shekaru wallahi tunda ta aure ko bari bata taba yi ba ko batan wata bata taba yi ba to ki Allah miki ni'ima da ma ya baki damar daukar cikin aka zo kuma ma dab da zai ko ya fito ma amma ya koma wannan ni'ima ce amma ta wallahi kwata kwata she wata ta shekara 10 wata 20 ko batan wata bata taba yi Diki na tuno da waɗannan ni'imomi ke da Allah ya miki wanda da yawa daga cikin mata ire-irenki wasu kin san su wasu ma ƴan uwanki wanda wata kwata-kwata bata taba haihuwa ba wata haka ta girma har ta tsufa ta koma ga Allah ma ba ta da ɗako ɗaya suna nan da yawa ga matar annabi ummuna Aisha ai tana son haihuwar ba wai ba ta so ba amma Allah bai bata ba kuma da yawa suna nan a zamanin nan muna rayuwa da su saboda haka ke ni'ima ce ubangiji ya miki kika samu kika dauke cikin aka zo har aka haife ya koma ki gode wa ubangiji kuma ki fatan na gaba da zai baki Allah bar miki shi kyautatawa ubangiji subhanahu wataala zato saboda haka hakuri shi yafi miki komai a wannan gabar domin rashin hakurin fito na fito ne da hukunci na ubangiji shi kuma illar fito na fito da hukuncin ubangiji subhanahu wataala na farko ubangiji da ya riga ya dauke shi ba zai dawo ba to tunda ba zai dawo ba menene amfanin da za a ci a rashin hakurin da kuma maganganun da basu dace ba da girman ubangiji subhanahu wataala ba amfani wannan na farko ke sannan kuma na biyu kina ta wahal da zuciyarki wahal da zuciyarki dangane da abin da ba zai amfanar da ke ba na uku kuma karki yi asara guda biyu kin yi asara danki kuma ki zo ki yi asaran lada domin wannan rashi da kika yi za ki samu lada inda kin yi hakuri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana wucewa a makabartan mutan Madina sai ga wata mace a jikin wani kabari tana tarabza kuka sai ya fiskanci matar yace ya baiwar Allah ittaqillaha wasbiri baiwa Allah ki ji tsoron Allah ki hakuri mana kina zaune jikin kabari kina tarabza kuka sai ta ce masa ilaika anni fa innaka lam tusabbi musibati tace ba ruwanka da al'amarina ka kashe wutar gabanka saboda musibar da ta same ni kai ba ta same ka ba da ta same ka ai ba za ka yi wannan magana ba annabi bai ce komai bai wuce abin sai tafi sai wanda suke gurin abin ya faru suka ce ke kin san da wa kika yi magana ta ce a aka ce manzon Allah ne ta ce na shiga uku na lalace yanzu manzon Allah ne wa wannan martani na shiga uku take ta tashi ta bi bayan manzon Allah ya isa gida ta zo kofar gidansa ba masu gadi ta samu dama ta shigo gidan kai tsaye tana zuwa sai ta iske manzon Allah cikin gida tace ya rasulullahi kamun afuwa wallahi ban san kai manzon Allah bane ban san ka ba na san manzon Allah ina jin labarin sa amma ban taba ganin ka ba ban san kai ne ba da Allah kamun afuwa annabi bai kara komai ba sai ya ce innamas sabru inda sadmatil ula yace ai kin makara ana hakuri ne a lokacin da musiba ta buge ka a karon farko in baka yi hakuri ba kai makara to kai asara to saboda haka karki bari ki asara na lada mai tarin yawa da ubangiji wata kiliya ta na dan miki rashin hakurin kuma sai ya saki wani asara wannan lada mai girma daraja da ubangiji zai daukaka taki da zunubai da zai goge miki karki asara waɗannan zaki ji zafi amma kuma kar ya hana ki hakuri kar ya ta saki ta raya abubuwan da basu dace ba ga ubangiji subhanahu wataala wannan ina ga kaɗan daga cikin nasiha da zan gabatar gare ki sani cewa wannan al'amari da Ubangiji ya hukunta dama tun kafin ma ya halicci sammai da ƙasa ya kaddara cewar wance za ta samu juna biyu kuma in ta haihu ba za a bar mata ba ki ji wannan a cikin zuciyarki cewa tuntuni Ubangiji ya riga ya kaddara wannan saboda haka sai ki yi hakuri ki rungumi kaddarar da Ubangiji ya aiko miki kuma ki kyautata wa Ubangiji subhanahu wata'ala zato karki munana masa zato subhanahu wata'ala ai mun ga misalai da muka yi ta kawowa na annabi sallallahu alaihi wasallama akwai jikan sama Aliyu dan Zainab da muka bayyana wacce ta rasu gabanin ta rasu yana cikin matsanancin yanayi kamar ma ya zo gargarar mutuwa Aliyu jikan annabi sallallahu alaihi wasallama yarsa Zainab sai ta aika manzon Allah tace a ce a kira mata manzon Allah da Allah ya zo dan aike ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Zainab tana son ganin ka danta yana cikin mawuyacin yanayi yana cikin matsanancin hali annabi sallallahu alaihi wasallam yace aje a ce mata inna lillahi ma a'ata wa lahu ma akhadha wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir faltasbiri wal tahtasibi aje a isar mata da wannan sako a ce mata abinda Allah ya bata dama na sani abinda Allah ya dauka na sani kuma abinda ya bata ma dama na sani illa lillahi ma akhadha abinda Allah ya karba dama na sani ya karba abun sa kaman kai ne in baka ajiyar waya sai da wani cewa ne ba ni abu na zaka ji bacin rai shine annabi yace inna lillahi ma akhadha dama abinda Allah ya dauka dama na sani ya dauki kayan sa walahu ma a'ata kuma dama da ya baka ma dama nasa ne ya baka wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma duk wani abu da ka sani yana da ajalin sa da aka ambata masa in ajalin yazo ba maka wa dole ya amsa kiran Ubangiji annabi yace a ce mata tayi hakuri ta nemi lada gurin Ubangiji dan aike ya koma ya mayar wa Zainab Zainab tace da Allah a ce masa yazo har tayi rantsuwa cewa yazo to annabi da ya ga haka sai ya ce wa abokan da zaman sa ku tashi muje suka tashi suka zo gurin Zainab Zainab sai ta miƙo wannan yaro karamin yaro ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya dauke shi ya kara shi a kirjinsa sai ji zuciyarsa tana bugawa pat 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 rai yana shirin fita kawai sai annabi ya fashe da kuka Sa'ad bin Ubada yace ma hadha ya rasulullah yace me haka ya manzon Allah kamar yana ga annabi yayi gajan hakuri ko sai annabi ya ce wannan din da kake gani ba gajan hakuri bane tausayi ne da Allah ya sa a zuciyar bawa yace inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama ai Allah madaukakin sarki cikin bayinsa yana tausayin masu tausayi ne saboda haka wannan hawayen da kaga ina zubarwa tausayin wannan yaron nake ba wai ina fito na fito bane da ikon Ubangiji to saboda haka duk wani radadi da zaki ji a zuciyarki duk wani hawaye da zaki zubar karki fito na fito da ikon Ubangiji ki sallama wa Ubangiji kuma ki kyautata wa Ubangiji zato ki ji cewar akwai hikima da Ubangiji subhanahu wata'ala ya kumsa ya tattara cikin wannan dauke miki dana ki da yayi kar amuna na masa zato shi dan naki da ya dauka ya fiki tausayin sa sannan ke ma karan kanki ya fiki tausayin kanki saboda haka kyautata masa zato ba zai abu dan ya musguna miki ba ba zai abu dan ya kuntata miki ba ba zai abu dan ya cutar da ke ba subhanahu wataala wannan shine Allah madaukakin sarki muna kyautata masa zato subhanahu wataala wannan tambayar saboda muhimmancin ta tacin ya mana lokacin gaba daya to ina ga mu hakura da daya tambayar da ta saura har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu haduwar mu ta gobe dan mu samu wani bangare na karatu na tafsiri dube da yadda lokacin ya tura dan uwa masu albarka idan ba ku mance ba ajiya mun kammala kissar annabi Adam alaihi salam wacce ta dauke mu tsawon makonni biyu muna karatu cikin ta to bayan mun kammala bayani dangane da ayoyi da suke kunshe da kissar wannan baba namu annabi Adam alaihi salam sai muka ce akwai hukunce da darussa da fa'idoji da malamai suka fitar karkashin wannan kissa ta annabi Adam to ajiya cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala mun samu damar lissafo wani sashe na darussa da fa'idoji da hukunce-hukunce din, amma ba mu je gagaci ba, lokaci ya daga mana hannu. Akwai darasi babba wanda da shi za mu karkare dangane da darussa da muka dauka karkashin wannan kissa ta babanmu Annabi Adam da muka rayu da ita tsawon kwanaki 15 zuwa 16. Wannan darasi da za mu dauka karkashin wannan kissa shine falalar wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Watakilda zan bada dama in ce ta yaya ko kuma a ina za a zakulo mana wannan darasin, ina ga ba lallai bane a gano shi kamar zai wahala a gano. A kissar Annabi Adam da muka yi kwanaki 15 muna karatu a kanta, za mu ɗauki darasi wanda yake mai girma, shi ne falalar wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wani zai ce a'a, to ina ambatan al'umma Annabi ta zo kuma a kissar nan, dan ba mu ji ba. To da yawa dai kowa zai ta tambayan kansa, to ta ina ne za mu ɗauki falalar wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, gurin da Annabi Adam ya aikata wannan abun da Allah ya hane shi. Wani sababi ne sa Annabi Adam ya aikata? Sababin mantuwa. Mantawa yayi yasa ya aikata wannan aiki, kuma Allah ya kama shi da laifi. To ita wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah ya daga mata kafa bisa abun da ta yi akan mantuwa. Ai ayat Qur'ani ala ramma, Allah ya bayyana mana cewa Annabi Adam wannan abun da yayi na sabawa hanin Ubangiji, kar ya ci daga itaciya cikin itatuwan aljanna, ba wai da gangan yayi ba, bisa mantuwa yayi. Walaqad ahidna
ila Adam min qablu fansiya wa lam najid lahu azma.
Wannan ayat da ala ramma ya karanta, Allah ya tabbatar mana cewa Annabi Adam wannan aiki da ya aikata na saba Ubangiji bai da gangan ba, yayi ne da me? Da mantuwa. Allah subhanahu wataala ya ce walaqad ahidna ila Adam, kuma mun yi wasiya wa Annabi Adam. Wace irin wasiya Allah ya masa? Ya ce masa uskun anta wa zawjukal jannata wa la taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Wannan ita ce wasiya da Allah ya masa umurni ya zauna aljanna shi da matarsa, sai aka nuna mata wata bishiya aka ce karku kusance ta, ballantana ku ci daga gare ta. Wannan ita ce wasiyar da Allah ya masa, shine walaqad ahidna ila adama min qablu, kafin ya aikata wannan abin da ya aikata mun masa wasiya akan kar ya aikata. Allah sai ya ce me? Fanasiya. Annabi Adam sai ya manta da wasiyar da Allah ya masa cewa kar ya ci daga wannan bishiya, kawai sai ya ci daga gare ta. Allah ya ce falam najid lahu azma, sai ba mu samu jajircewa da tsayewa da dogewa daga gurin sa ba, daga Annabi Adam, saboda mantuwan da yayi ya aikata abin da Allah ya hana shi ya aikata, kuma sai Allah ya kama shi da mantuwa. Amma mu a yau fa in mun yi abu bisa mantuwa, Allah zai kama mu da laifi? A'a, Allah ba zai kama mu da laifi ba. Rabbana
la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Allah madaukakin sarki yace rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Ubangijinmu kar ka kama mu da laifi in muka aikata abu bisa mantuwa. In nasina, in mun mance muka aikata abu akan mantuwa, ya Ubangiji kar ka kama mu da laifi. Aw akhtana, ko muka aikata abu bisa kuskure, ya Ubangiji kar ka kama mu da laifi. Allah kuma ya ce fa'altu, na aikata. Kenan Allah ya yarda wannan addu'ar da ake tun gabanin ma ai Allah ya riga ya buga mu addu'ar staff, ya amince ya yarda akan duk wani wanda ya aikata abu bisa kuskure ko bisa mantuwa, Allah masa afuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna Allaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi. Allah ya daga kafa wa al'umma ta, kenan iya al'umma Annabi ce banda sauran al'ummu, shi yasa Allah kama Annabi Adam da laifi anan. Shine anan Annabi yake ishara cewa iya al'ummarsa ce fa aka daga wa kafa, abinda suka yi bisa mantuwa Allah ya daga musu kafa, ba zai kama su da laifi akai ba. abinda suka yi bisa kuskure Allah ya daga musu kafa ba zai kama su da laifi akai ba balle a horar da su abinda suka yi wanda tilasta su aka yi su ba da zabin su da ganin daman su ba nan ma Allah madaukakin sarki ba zai kama su da laifi akai to wannan kissa da muka karanta ta annabi Adam alaihi salam tana fito mana da kima da daraja da girma da matsayi na wannan al'umma ta annabi akan sauran al'umma kenan Allah ya fifita mu akan sauran al'ummun da suka gabace mu wannan ni'ima ce ubangiji ya mana ban sani ba ko muna tuna wannan ni'imar kuntum khayra ummatin
kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'rufi wa tanhauna 'anil-munkari wa tu'minuna billah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون
wannan ayar Allah madaukakin sarki na nuna mana kimar mu da darajar mu akan sauran al'ummu cikin sauran al'ummu yace kuntum ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama khayra ummatin ku ne mafificin al'umma cikin al'ummun duniya gaba daya ukhrijat lin nas wanda aka fitarwa mutane Allah ya zabe mu cikin al'ummu daban-daban wasu al'ummun ma bamu san da su ba wasu Allah ya ba mu labarin su wasu kuma bai ba mu labarin su ba amma duk tarin al'ummun ubangiji ya zabi wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya fifita ta akan sauran al'umma dan uwa sai mu godewa Allah muna godewa Allah kuwa bisa ga wannan falala da ya mana bisa ga wannan tagomashi da ya mana wannan alkhairi da ya mana zabin mu da yayi cikin jerin al'ummu aru aru ya fifita mu akan su muna tuna wannan mu godewa ubangiji to in ba ma tunawa muna tunawa muna gode masa dan ya kara mana ni'ima kan ni'ima falala kan falala bisa ga ka'ida ta ubangiji idan ya maka ni'ima ka kimanta ni'imar ka jinjina ka gode sai ya karo mata maka wata ni'ima akan ta
wa idza ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi la shadid
Allah madaukakin sarki yayin shela shine wa idza ta'azzana rabbukum ayayin da ubangijin ku yayin shela idan ya muku ni'ima kuka gode masa shine la in shakartum in har kuka gode bisa ga ni'imomi da na muku la azidannakum tabbas ko tantama babu ko shakka babu hakika zan kara muku Allah sai karfafu maganarsa da abubuwan da ake karfafan magana da su a larabci yace la azidannakum hakika tabbas zan kara muku wata ni'ima bisa ni'imar da na muku amma kuma wala in kafartum in kuka yi butulci bisa ga ni'imomi da na muku inna azabi la shadid lallai azabata mai tsanani ce to wannan ƴan uwa da shine zamu karkare bayani dangane da wannan kissa ta annabi Adam alaihi salam mun zo kan gaba to amma dube da lokaci muna da saura zamu gangara mu shiga wata kissa daban ko kuma wani bayani daban yanzu ayoyin nan da zamu fara karatun sa a yau insha Allah ta'ala daga kan aya ta 40 a wannan sura ta biyu suratul baqara ka tafi har kan aya ta 100 da kusan 30 duka Allah zai ta magana ne kan banu Isra'ila Yahudawa ke saboda mugun tarihi da wannan al'umma ta kunsa a da da yanzu bakin tarihi da wannan al'umma ta Yahudawa ta take da shi wanda a duniya ba a taba al'umma muguwar al'umma wacce take fandararriya kangararriyar al'umma kaman al'ummar banu Isra'ila ba shi yasa Allah ya dauki ayoyi masu yawa kusan 80 zuwa 90 duka yana ta magana akan taurin kansu kangarewar su bijirewar su yadda suke fito na fito da annabawan Allah suke kashe su sannan kuma suke fito na fito da shi Allah subhanahu wata'ala karan kansa to kissar da zamu fara karatunta a wannan yammaci ya shafi magana kan wannan al'umma alaramma a karanta mana
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
To anan kamar yadda muka yi bayani, Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya kare bayani kan kissar annabinsa Adam alaihi salam, sai kuma ya zakulo wata al'umma cikin ƴaƴan annabi Adam waɗanda ake kiransu banu Isra'ila, wato Yahudawa kenan. Allah ya zakulo su, zai fara mana bayani akan su. Mecece hikima da ta sanya Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai hakaito mana tarihi mummuna na wannan al'umma ta Yahudawa? Hikimomin guda biyu ne, ƴan uwa. Hikima ta farko, dan mu ga munanan halayyarsu, munanan ɗabi'unsu, yadda suka dinga fito na fito da annabawan Allah, yadda suka dinga ɗauki ba daɗi da annabawan Allah, yadda suka dinga bijirewa annabawan Allah da ƙin bin umarnin Allah. Mu gani don mu ɗauki izina, kar mu yi koyi da su. Mu ɗauki izina, kar mu yi koyi da su. Wannan hikima ta farko kenan. Hikima ta biyu da ta sanya Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai hakaito mana labarai na wannan al'umma na kangarewa da taurin kai da bijirewa da suka yi ta yi, don mu san su wane ne Yahudawa. Hakan zai sanya mana ƙyamatarsu. Idan mun ga yanda suka bijirewa Allah, suka bijirewa annabawan Allah, suka yi ta kashe annabawan Allah, suka bijirewa manzonmu annabi sallallahu alaihi wa sallama, suka yi ta fito na fito da shi, suka masa hassada, suka masa kyashi, suka yi ta kokarin ganin bayansa, to wannan zai sa mu ji kyamar wannan al'umma. Waɗannan su ne hikimomi guda biyu da suka sanya Ubangiji ke ba mu labarin wannan al'umma da kuma bakin tarihinta. Kar mu fada ramin da suka fada, sa'annan mu kyamace su kuma mu ɗauke su a matsayin manya-manyan abokan gabanmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya bani Isra'ila, ya ku ƴaƴan Isra'ila. Wane ne Isra'ila? Isra'ila shine annabi Yaqub. ‘Ya’yansa da jikokinsa, tsatsansa su ne ake kira banu Isra’ila. Annabi Yaqub shi ne Isra’ila, ɗan annabi Ishaq. Annabi Ishaq kuma ɗan annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim dama ya haifi ‘ya’ya biyu. Na farko ya haifi Isma’il. To, Isma’il ba a samu annabawa masu yawa ta ɓangarensa ba. Annabi ɗaya tak aka samu ta ɓangaren Isma’il shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma annabi Ishaq, annabawa galibinsu ta ɓangarensa suka fito. To, saboda haka shi Isra’il shi ne Yaqub ɗan Ishaq, Ishaq kuma ɗan annabi Ibrahim alaihimussalam. Ibnul Jauzi, Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama, ya ce cikin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala, wannan annabi Yaqub da shi da annabi su ne kawai suke da sunaye guda biyu. Annabi Yaqub ana kiransa Isra'il, sunansa Yaqub kuma sunansa Isra'il. Sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ana kiransa Muhammad kuma ana kiransa Ahmad. Haka Ibnul Jauzi ya bayyana. To, amma Imamul Qurtubi a cikin tafsirinsa Al-Jami' li Ahkamil Qur'an ya hakaito cewar a'a, ba iya waɗannan annabawa guda biyun bane suke da sunaye guda biyu. A'a, akwai wasu annabawa bayan biyun nan, kuma annabi kamma sallallahu alaihi wasallama sunansa ba iya guda biyu bane, sunayensa suna da yawa. Ya lissafo mana kusan annabawa guda biyar, kowane ɗaya daga cikinsu sunansa ya haura biyu, ya haura ɗaya. Na farko shi wannan annabi da muke magana a kan ‘ya’yansa, annabi Isra’il, wanda sunayensa guda biyu, ana kiransa Yaqub kuma ana kiransa Isra’il. Wannan na farko kenan. Na biyu akwai annabi Isa. Annabi Isa ana kiransa Almasih, kamar yadda Allah ya kira shi da Almasih a cikin Alƙur’ani, kuma ana kiransa Isa. Kun ga mun samu mutum biyu. Sai na uku akwai annabi Yunus sunan sa Yunus sunan sa Dhunnun Allah ya ce wa Dhunnuni ko Allah ya kira shi da wannan sunan
wa Dhunnuni illa hawa muhadiban fadhanna allanna qadira alayhi fanada فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
الله مدوكاكين سركي يتي وظنوني إذ ذهب مغاضبا الله سي كرا شي ده ظنون نعم انا من اشاره لوكاتي يانا دغا حدو تو اما اغورغوجي النبي نا هدو cikin annaban da ke da sunaye guda biyu akwai Ilyas wanda sunansa na farko kenan sai kuma Zulkifl sunayensa guda biyu sai kuma annabi na biyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kamar kamar yadda muka bayyana sunayensa sun fi biyu domin a cikin sahihu Muslim annabi ya ambaci sunayensa guda biyar yace ana Muhammad ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufr wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadamai wa ana al-aqib annabi ya ambaci sunaye guda biyar yace duka sunayensa yace ana muhammad ni ne muhammad kaga wannan sunan da annabi ya fi shahara da shi ke sunan da aka fi sanin sa da shi ke wanda Allah madaukakin sarki ya kira shi da waɗannan sunaye a wannan suna a gurare daban-daban cikin alqur'ani muhammad sannan kuma yace ana ahmad ni sunana ahmad ni ne ahmad wannan sunana ahmad Allah madaukakin sarki ya kira annabi sallallahu alaihi wasallama da shi a cikin alqur'ani sannan yace ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufr ni ne al-mahi daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallama akwai al-mahi har ma ya fassara mana menene ma'anar al-mahi yace alladhi yamhu Allahu bi al-kufr wanda dani ne Allah zai shafe kafirci kuma Allah ya shafe kafirci da annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu annabi ya taba zuwa azare ko Bauchi ko Najeriya amma gashi nan abin da yazo da shi duk mun runguma garin Azare garin musulmi ne garin Bauchi garin musulmi ne Najeriya ma mun ce kasan musulmi ne ba mu yi ƙarya ba kuma annabi bai taba zuwa Najeriya ba to wannan shine gaskiyar abin da annabi ya ce anal mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufr ni ne mahi wanda ma'anar mahi da ni ne Allah zai goge kafirci yazo da musulunci kuma Allah ya goge kafirci da annabi din zuwa da yayi da alqur'ani zuwa da yayi da sakon Allah sai zaman to yanzu sakon da annabi yazo da shi ya mamaye duniya babu inda bai shiga ba har kasan kafirai zaka yi mamakin kuma yanda musulunci ke habbaka ke bunkasa irin su Ingila da America sannan yace anal aqib ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadamai ni ne al-hashir ma'anan al-hashir shine wanda za a fara tayarwa ranan gobe kiyama annabi zai riga kowa tasowa daga cikin kabarin sa kafin sauran mutane su taso a bayan sa shine yace alladhi yuhsharu an-nasu ala qadamai wanda a bayan tashi na ne za a tada mutane a karkashin kafa na ma'ana mutane za su taso daga kaburburan su bayan na fito daga kabarina annabi zai ce idan na fito daga kabarina zan ga Musa yana rike da kafan al'arshin Ubangiji to ban sani ba shin Musa ya riga ni tashi daga kabarin sa ko ni na riga shi tashi to sai sunan sa na karshe ce anal aqib ma'anar aqib shine karshen annabawa karshen annabawa cikamakon annaba wadannan sunaye guda biyar sune sunayen annabi sallallahu alaihi wasallama tare da cewar Imam al-Iraqi ya lissafo sunaye kusan guda 30 na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin alfiyar sa alfiyatus siratin nabawiyya littafi ne wanda ya tsaro baitoci guda 1000 duka sun kunshi tarihin rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin malamai ma sun kai sunan annabi kusan 300 amma dai zance mafi rinjaye waɗannan guda biyar din sune sunayen manzon Allah sauran disciplin sa ne to saboda haka bayani kan wannan al'umma ba za mu samu dama ba ta banu Isra'ila saboda ƙuryar lokaci sai mu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka faɗa na dadai Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan karatu da muka yi Allah ya karba daga gare mu Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan mu amin Allah ya nauye mizaninmu da shi. Muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ‘yan uwa da suka riga mu gidan gaskiya, Ubangiji ka gafarta musu, Ubangiji ka rahamshe su, Ubangiji ka yalwata kaburburansu, ka haskaka kaburburansu, ka tseratar da su daga azabar kabari da kuma fitinar ranar tashin alkiyama. Buƙatunmu na alkhairi Ubangiji ka biya mana, marasa lafiyarmu Ubangiji ka ba su sauki. Abubuwan da suka fi ƙarfinmu Ubangiji ka iyar mana, ka sada mu da daren Lailatul Qadri. Alkhairan da ka tattara cikin wannan wata ka sada mu da su. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shfi mardana وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير واي واي أنا هنا جدا لسن